أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. A wannan yammaci ko dare na 25 ga watan Rabiul Akhir, hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalam shekara ta 1436, a wannan masallaci mai albarka, masallacinmu don shehinmu, wasilarmu zuwa Ubangiji الشيخ أحمد الشيجاني رضي الله تعالى عنه. وان دا تندق الوقت تندق أكبو إيوان مسلاتي نايت القورة في وازنزون قباكر دا جوادي أما الله سبحانه وتعالى بيقدر أبا منا قودي وأن الله سبحانه وتعالى ديبام وان مسلاتي a daidai wuri da kuma muke bukatarsa, kuma muna godewa waɗannan matasa almajiranmu waɗanda suka rike mana wannan masallaci, musamman Malam Yakubu Adamu wanda aka fi saninsa da suna Sahibu Rad, musamman Malam Ibrahim Sani Shuwari, musamman Malam Muhammad Barma, waɗannan da suka rike wannan masallaci kama da tafsirin, kama da fassara wasu littattafai da suka sauƙaƙa. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu saƙayya da alkhairi, Allah kuma ya musu fatahi hissiyan wa ma'anawiyya. Hakanan bana iya mantawa da wanda koyaushe idan matsaloli na wannan masallaci ya taso yakan iya kira ni, yakan iya ba ni shawara, yakan iya faɗan matsalolin wannan masallaci ko da ina zama sure ga abin da yake gudana, me ya kamata a yi, shawarwari nakan iya ba shi. Wannan mujahidi mushahidi wanda shi ina biya san da shi nake, ba yana ambaci sunansa ba, Allah ya mishi sakayya da alkhairi. Haka mutanen wannan anguwa, musamman wacce ta bamu wannan fili muka gina wannan masallaci, to Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya ya musu sakayya da alkhairi. A wannan zama ban sani shin maulidi ne au ko kuma dacca ko majalisi ne, to kuma dai yaya ya kasance, ya kamata a ce an yi batu ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda shi ne jagoran komai da kowa. Ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda Qur'ani yake bayyanawa ne, ba ni ko wani zai iya yin bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam ba, domin ko da hadisai ka kawo a fage na ma'aiki alayhi salatu wassalam, wasu na cewa ko da ishi ne, ko mun kasu aini, ko udari ne, a nemo hanyar da za a kawar da wannan hadisi, domin hadisi yana tabbatar da daraja ga ma'aiki alayhi salatu wassalam. To shi harka ta ma'aiki alayhi salatu wassalam ba ana batun hadisai ko bayani wasu sahaba ko wasu tabi'ai ko wasu arifai waɗanda suka san shi bane, a Allah subhanahu wa ta'ala bai bar bayani darajojin ma'aiki ga kowa ba. A cikin littafinsa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin shi tilla-tilla, domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kad anzalallahu ilaykum dhikran, sai yace rasulan yatlu alaykum ayati llahi, ya nuna cewa qur'anin da Allah subhanahu wataala zai saukar ba kowa ne qur'ani ba, ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda yake karanta wa al'umma qur'ani shine qur'ani. Haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun, shi qur'anin gaba ɗayansa la zikrun laka ambaton kali, qur'ani gaba ɗayansa daga bakara har nasi ambaton ma'aiki ne. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya san da ambaton ma'aiki ne ya sani, wanda kuma ya jahilta kuma ya jahilta. Kai ba ma ambaton ma'aiki kadai ba, qur'ani daga bakaransa har nasinsa ambato ne na al'umman ma'aiki, ambaton mu ne gaba daya. Domin haka Allah yake wa innahu la zikrun laka, sai yace wa liqaumika, yake wa sawfa tus'alu, wannan ni'ima da take komai girma cewa qur'ani ambaton ma'aiki ne, qur'ani ambaton al'ummarsa ne, wata ni'ima ce Allah ya yi wa ma'aikin kuma ya yi wa al'ummarsa, wadda kuma zai tambaye mu akan wannan ni'ima wacce babu irinta. Shi yasa Allah ya ce wa sawfa tus'aluna, da za a tambaye ku akai. Domin haka ne za ka ga Allah subhanahu wata'ala da ya yi magana akan qur'ani can cikin suratul yasin yake cewa وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ سَيَأْتِي لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. الله سبحانه وتعالى يأتي في قرآن يأتي ذاك غرغدي دون ده يأتي رايه ده قرآن. وأن آية تنا كرنتر ده أبو بوا غدا بيوني أبو نفرقو آية تنا كرنتر ده ma'aiki alayhi salatu wassalam a raye yake. Sannan ayar tana karantar da mu qur'ani shine ma'aiki, ma'aiki shine qur'ani. Domin anan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa kai ma'aiki alayhi salatu wassalam zaka gargadi duk wanda yake raye da qur'ani, duk wanda yake raye kai ne zaka gargadi, kai zaka gargade shi da qur'ani. To wannan yana nuna cewa ila yawmin qiyama, har zuwa ayyatin alqiyama ba a rasa rayayyun mutane, har zuwa annafa wacce take ta ƙarshe, wanda da ita ne duk wani abin da yake mai rai a bayan ƙasa zai gushe. Allah subhanahu wataala al-baqi zai wanzu ya zamanto shi kadai ne. Wanda Allah subhanahu wataala yake magana akan wannan yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha, to har zuwa wannan lokaci mutane da aljanu da mala'iku suna nan a raye gaba ɗayan su. To ma dama akwai rayayye, to ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma Allah ya ce zaka gargadi waɗanda suke a raye da qur'ani. Ba zai yi wanda baya nan baya duniya ya gargadi rayayyu ba. Sannan qur'anin da yake cikin mu, wanda ko da ma'aiki ya fafu a gare mu ba ma ganinsa, muna cewa baya tare da mu, to qur'anin da yake cikin mu din shi ne shi din. Domin haka ne duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, karga da cewa qur'ani shine yace maka ya ayyuhal ladina amanu, ma'aiki ne yace maka ya ayyuhal ladina amanu. A duk lokacin da kaga umarni ne yazo cikin qur'ani ko hani ne yazo a cikin qur'ani, karka da shi wai qur'ani ne ya hane ka ko qur'ani ne ya umarce ka, karka faɗi wannan. Ma'aiki alayhi salatu wassalam shine ya hane ka, shine ya umarce ka. Domin Allah ya ce litunzira man kana hayyan, a qira'a ta khitabi, ta khitab da mukhataba, akwai ɗaya qira'a liyunzira man kana hayyan, wanda dalili ke komawa zuwa ga qur'ani. Qur'ani yana gargadan duk wani wanda yake raye ma'ana qur'ani yayi daidai da duk wani zamani dukkan al'umma a duk irin yanayin da ake ciki a wannan qira'a da muke magana akan ta litunjira man kana hayya akwai idmari akwai mahdufi da takdiri ai litunjira bihi man kana hayya ka gargadi duk wanda suke rayayyu mala'iku ne aw ko kuma mutane ne ko aljanu ne ko dabbobi ne ko itatuwa ne duk wani abin da yake rayayye ka gargade shi da qur'ani abinda kuma zai ayyada wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alun rahman hudda fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman hudda anan ma Allah subhanahu wataala ya kawo da fitabi wajhi a dukkan qira'oi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi litubashshira ya kawo muqataba litubashshira bihi shi qur'ani da shi litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira hakanan wa tunzira bihi shi qur'ani qauman hudda cewa ma'aikiya ne salatu wassalam duk wasu mutane masu jayayya masu ja da musulunci masu ja da qur'ani ma'aiki shine yake gargadan su saboda haka ila wannan lokacin da muke ciki akwai al-luddud saboda al-ludd jam'i ne na adad kamar da wata aya Allah ya ce wa huwa aladdul qisab aladdud jam'i sa shine ludd aladd masu tsananin ja da qur'ani masu tsananin ja da musulunci lut kuma shine jam'in sa to saboda haka ila wannan lokacin da muke magana akwai masu ja da qur'ani akwai masu ja da addinin musulunci to Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ma'aiki din shine yake musu bishara in sun yi imani suka janye jayayyar su kuma yake musu gargadi idan ba su yi imani ba su janye jayayyar su ba to domin haka wannan aya tana ayyada qira'a ta ayar suratu yasin wacce tazo da khitabi litunzira man kana hayyan wa yahitta alqawl ala alkafirin haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin qur'ani ma'aiki alayhi salatu wa salam ba manzon mu bane mu kadai mu mutane kadai a'a manzo ne na duk wani abin da ake cin shi adami duk kuma abin da ake cewa adami komai da kowa ne abu guda ne kawai baya iya shiga cikin kalmar ko karkashin kalmar al'ada wannan abu gudan ko shine Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira shi ma yake alayhi salatu wassalam liyakuna domin ya kasance lil'alamina ga duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta nadiran ya gargadi ne ta nan ne zaka gane cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam wai ba manzon mutane bane kadai ma'aiki alayhi salatu wassalam ba wai manzon mutane da aljanu bane kadai ba wai manzon mutane da aljanu da mala'iku bane duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wannan abin ba shi da manzo sai ma'aiki alayhi salatu wassalam shumulin wannan aya ya wuce yadda muke kwatantawa ya wuce duk yadda muke sifantawa a kwadakwalan ya wuce wannan domin idan aka ce al'alam ko a ce al'alamin ko al'awalim me yake nufi yana nufin komai da kowa ya shiga cikin wannan karkashi to dan haka ne ma'aiki alayhi salatu wassalam manzo ne zuwa mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da itatuwa da duka abubuwan da suke tsirrai da duk wani kwaro mai motsi a karkashin kasa yake ko a bayan kasa yake da duk wani halitta na sarari da duk wani halitta na cikin kogi ko ruwa haka shi ma'aiki alayhi salatu wassalam manzo ne ma'aiki ne zuwa sama ta daya manzon sama ta biyu ne manzon sama ta uku ne har zuwa sama ta bakwai ma'aiki manzo ne zuwa ga al'arshi maiki manzo ne zuwa wannan duniya yace wannan duniya ba yana nufin mutanen da suke rayuwa a ciki ko itatuwa ko aljannun da suke wannan duniya ba a'a duniyar kanta din manzon da maiki ne alayhi salatu wassalam dan shi maiki alayhi salatu wassalam manzo ne zuwa kasa ta farko kasa ɗaya kasa ta ɗaya kenan ba wai ina nufin mutane da halittun da suke rayuwa a kasa ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai bane a'a halittar wannan adam kasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ƙarshe maiki alayhi salatu wassalam manzo ne zuwa komai maiki ne zuwa kowa domin haka ne za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana mukataba da manzanni yana musu baton ma'aiki alayhi salatu wassalam irin baton da mu yake mana domin mu gane cewa annabawa da manzanni wadanda suka shude gabaki ɗayansu a matsayin al'ummomi ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam suke a matsayin al'ummarsu ne al'ummarsa ne domin haka ne za ka ga Allah subhanahu wata'ala yake cewa وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الله سبحانه وتعالى أن يد يي مخاطبة دون الأمة يكي مجانا دون الأمة يكي لقد جاءكم رسول من أنفسكم هكا أنباوا قباء آياتهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم domin mu gane cewa yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da ma'aiki alayhi salatu wassalam haka ya aiko wa annabawa da manzanni gaba daya abinda kulakulan mu ba sa iya dauka a wannan lokaci shine zuhuri da burudi da bayyana ma'aiki alayhi salatu wassalam bayan shudewan annabawan ne gaba daya ta yaya kuwa za a ce shi din kuma an aiko shi zuwa annabawan da suka shude ko kuma suka rigaye shi wannan iskali ne a gun wanda bai san ma'aikin ba iskali ne a gun wanda yake ba shi da ma'arifa ba shi da sanin haqa'iqin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi hadisi a kansu ba ka ga alayhi salatu wassalam in har Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li yakuna lil alamin nadiran ayat da ta gabata a baya to shin a cikin al'alam din na ai akwai annabawa da manzannin wadanda muke magana a kansu to saboda haka idan a lokacin su wani nadiri wato ma'aiki alayhi salatu wassalam bai zo musu a matsayin gargadi ba to menene ma'anar li yakuna lil alamin nadira menene ma'anarsa kaga kenan bai zamanto lil alamin nadiran bane kenan cewa Allah subhanahu wata'ala lokacin da su annabawan suke ma'aiki alayhi salam baya nan kenan shi ma'aikin bai zamanto li yakuna lil alamin nadiran ba kenan saboda haka ma'aiki alayhi salatu wassalam yana daurin nuru ne a lokacin yana nuru ne a wannan lokacin yana haske wannan hasken shi ne su annabawa da manzanni suke muqabalar wannan hasken kamar yadda kai da kake dan adam ka san abu guda biyu kake akwai jismaniyarka akwai nuraniyarka jismaniyarka shi ne wannan gangan jiki wanda kake ci kake sha kake shaɗan iska da su ko kuma da shi sannan nuraniyarka shi ne ruhinka din wanda shine nuraniyarka din ruhinka yana da sifofi irin sifofin jikinka yadda kake dinnan da kamanninka da hannayenka da fuskarka da kafafuwanka da komai da komai naka haka ruhinka shi ma yake ta yadda zaka tabbatar da cewa kai din abubuwa guda biyu ne kuka hadu zaka ga cewa kake iya hada ayyuka guda biyu lokaci guda zaka iya yin karatu a harshenka kana karatu a harshenka kwakwalwarka kuma yana tunanin wani abu daban saboda haka wannan abin da kake tunani da shi shine ruhaniyarka shine nuraniyarka sannan harshen nan da kake karatu da shi shine jismaniyarka to domin haka ne idan mutum ya rasu in zaka ganshi a mafarki, in ka ganshi a mafarki ba wannan gangan jikin nayi ka gani ba, saboda ne wannan gangan jikin nasa da Allah a daidai lokacin da ka ganshi a mafarki yana nan ya zama abin da ya zama a karkashin kafa, kuma gayi ka ganshi da fuskar sa wanda ka san shi, fuskar sa irin na gangan jikin sa, inda zai ma magana zaka ji yana da murya irin muryar sa da ka sani a lokacin da yake raye. To ta nan ne za ka gane cewa to ma'aiki alayhi salatu wassalam yana ruhaniya ne, annabawa gaba daya suke muqabala da shi, Allah yake aiko shi gun su gaba daya, shi yasa da yace summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai yace latu'minunna bihi wa latansurunna. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muku cewa za su yi imani da shi ne ko kuma za su taimake shi. To wannan yana nuna maka cewa alayhi salatu wassalam yadda muka iyakance shi, muka bashi iyaka, to ya wuce wannan. Yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar muku da wannan shi ne annabawa suke bisharar zai zo. Da abin da ka ji an ce yana zuwa yana tafi, abin yana nan ne. Domin haka ne annabi Isa alayhi salatu wassalam yake cewa وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي يكراك رسول فنكما يتي يأتي ذيك فنكما يتي اسمه أحمد وإن أبو بواب دعوك سوسنا تبت المكد شيوا ما يكي عليه الصلاة والسلام gabanin ya bayyana a wannan duniya din yana nan, amma ba a jismaniya ba, a gangan jiki ba, yana nan a ruhaniya, a nuraniya, kamar yadda Allah ya tarja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, a wannan yanayin yake. Shi yasa annabi Isa alayhi salatu wassalam yake mubashiran bi rasulin, yana bisharan wani manzo, ba a ba wa abu suna ko sifa kuma abun babu shi. Duk lokacin da kaga ka dauki sifa ka ba wa wani abu, to wannan abin yana nan, shi yasa ka bai sifa, ba a yi wa ga'ibi sifa. Haka nan da yake bashiran bi rasulin, sai yace ya'ti, yana nan tafe, ba a cewa abu yana tafe ko kuma yana zuwa, kuma ce abun babu shi, ba a faɗan haka. Ba zai yiwu ka ce Abubakar yana kasuwa yana tafe ba, kuma Abubakar din babu shi, baya yiwuwa. Haka nan yace ismuhu Ahmad, ba za ka taɓa ganin mutumin da baya nan kuma yana da suna ba, saboda haka ne yaro ne an haife shi tukuna kirara masa suna, domin ka tabbatar da cewa abu ɗin baya nan ba a masa suna. Kuma gashi Allah subhanahu wataala ya mishi suna, sai ya ce ismuhu Ahmad. Wannan wani abu ne shahararre, sananne, hatta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna bayani wannan ma ja'amu kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastakhfifuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arahu kafaru bihi. Kuduba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta ma'aiki alayhi salatu wa salam, yace a lokacin da abinda su yahudu da nasara suka san shi ya zo, kafaru bihi, su kasa cewa ba, yayi amfani da kalima ta ma'arifa, bai ce falamma ja'ahum ma alimu ba, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, saboda da aka ce arafa, ka san abu, sani na kwakwaf. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san shi sani na kwakwaf, yadda suka san ƴaƴansu sani na kwakwaf. Inda za ka tara yara 1000 za ka iya kwakulo ɗanka ka kama hannunsa ka fita, to irin wannan sani suka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam. Ka taɓa gani an ce an san abin da yake majhuli, ba a san shi abu, babu shi a ce an san shi, sani irin wannan, irin sanayyar da aka yi wa yara ko sanayyar da aka yi wa kai wa ɗan cikinka, kai wa abu sani irin wannan sanin, kuma a ce wannan abun babu shi, hankali yake ya ɗaukan wannan. To saboda haka wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani a kai, liyakuna lil'alamina nadhira, sannan wannan aya tana tabbatar mana cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam shugaba ne jagora ne na dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta, saboda ba za a aiko maka wani ya gargade ka ba, face wannan wanda za a aiko yana sama da kai shugaban ka ne. Daga bisani duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya halitta to za su zo su kasance karkashin ma'aiki kasa da ma'aiki alayhi salatu wassalam. Kai saboda girman ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wataala yake cewa wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makhuf. Annabi ne sukutun, annabi ne siran ma'aiki alayhi salatu wassalam ake cewa kar yayi koyi da shi, kar ya zamanto kamar wannan annabi. Saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam a ce yayi koyi da wani annabi kasa da shi din, a gare shi ci baya ne, a gare shi ba kai ba a ba shi daraja ba ne. Saboda haka a nan Allah subhanahu wata'ala sai ce wasbir li hukmi rabbika, sai ce wa la takun ka sahibil huti. Abinda kai za ce za umarce ka ce ya kamata kai koyi da irin wane da wane da wane, to shi kuma ka hane shi yayi koyi da shi tare da ni, tare da kasancewar shi annabi ne mursali da nassin Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna yunusa laminal mursalina, annabi yunus alayhi salatu wassalam annabi ne mursali, darajarsa annabi ne mursali, amma aka ce da ma'aiki wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makhuf. A lokacin da aka umarce shi aka ce yayi koyi da hakurin wasu fa cewa akai fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, ba ce fasbir kama sabara Musa ko kama sabara Ibrahim ko Isa, fasbir kama sabara ulul azmi annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Nuhu, annabi Isa, sai da aka hada hakurinsu gaba daya to shi ne yakan iya daukar hakurin ma'aiki alayhi salatu wassalam shi kadai. Saboda haka yace fasbir kama sabara ulul azmi, ba fasbir kama sabara Ibrahim au kama sabara Musa au kama sabara Nuhu au kama sabara Isa, kama sabara ulul azmi, domin nauyin ma'aiki alayhi salatu wassalam din yakan iya daukan wa'in nauyin waɗannan annabawa guda huɗu gaba daya. Kuma a hakan ma haƙurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa waɗannan annabawa gaba ɗayansu kwatan kacin haƙurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ma'aiki alayhi salatu wassalam shi kaɗai ne. Shi yasa aka yi amfani da kaf da tashbihi, wanda baya nuna daidaitakan abu, baya nuna daidaitaka tsakanin mushabba da kuma mushabba bihi. Don me? Domin mu san da darajar wannan ma'aiki, darajar wannan annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana shi. Kuma shi ma'aiki alayhi salatu wassalam domin mu san darajarsa, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wani harafi da kuka gani daga cikin harufa ko duk wata kalma da kuka gani daga cikin kalmomi ko duk wata sura da kuka gani daga cikin surori, waɗannan suna nuna ma'aiki ne alayhi salatu wassalam, suna nuna shi ne. Shi yasa yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula, kuma yake cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, ya nuna cewa shi ma'aiki alayhi salatu wassalam ummi ne, ma'ana ba mai rubutu bane, ba mai karatu bane, ba mai rubutu bane, ba mai karatu bane. Haka nan al'umman sa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah ya aiko shi cikin al'ummiyin waɗanda ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba. Duk inda ka ga an ce ba karatu ba rubutu, to ba a maganan haruffa, ba a maganan kalmomi, balle wasu abubuwan da za su biyo ƙarƙashin waɗannan. Domin haka ne duk inda kaga Ali Ali din yana nuna maka ma'aiki ne alayhi salatu wassalam yana nuna maka shi ne dan me gabannin a aiko shi babu Ali ba san da Ali ba sai da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fito saboda babu rubutu babu karatu gabannin a aiko shi shi sai Allah yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina dai shi kuma ma dama akwai rubutu to akwai Ali in akwai karatu to akwai Ali to babu rubutun babu karatu a cikin al'umman da aka aiko shi sannan shi kanshi ba mai rubutu bane ba mai karatu bane saboda haka a ina ka samu Ali duk inda kaga Ali ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yazo da Ali saboda haka duk inda kaga Ali zai tunatar da kai ma'aiki duk inda kaga ba zai nuna za ta nuna maka ma'aiki alayhi salatu wassalam Ali za ta ce ga wanda ya kawo ni ga wanda da shi aka sani ba za ta ce ga wanda ya kawo ni ga wanda da shi aka sani haka ta aka sa aka ji aka ha haka dukkan harufa gaba daya to domin haka ne al-imam al-Busiri a cikin burda yake cewa wa inna min judika dunya wa zarrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam dak wadanda suke ganin girman wannan baiti jahilkar ma'aiki ne alayhi salatu wassalam yace wa inna min judika dunya wa zarrataha yana daga cikin kyautarka kyautan da ka bayar duniya gabaki dayanta da kuma kifiyar duniyar lahira ma'ana duniyar kyautan ma'aiki zuwa ga mutanen duniyar lahiran kyautan ma'aiki ne zuwa ga mutanen lahira wannan zai zaka ce babban magana ne amma abu ne wazihi jiddan sai dai abu wanda suka jahilci wane ne ma'aiki ne ne Qur'ani shi Qur'ani da ya tashi ba ma wai yana tabbatar da abin da al-Imam al-Busiri ya faɗa bane a yana tabbatar da abin da Imam al-Busiri ya faɗa ba ga annabi ba ga al'ummar sa yake tabbatarwa sai ga waɗanda suka jahilci ma'aiki kuma suna inkarin tabbatar da abin da al-Imam al-Busiri ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an bai ce huwa allazi khalaqa laka ba Allah shi ne ya halitta maka kai ma'aiki ma fil ardi jami'an bai faɗi haka ba huwa allazi khalaqa lakum ku al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya halitta muku ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya dan ku Allah ya halitta haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi ba ma yana maganan wannan duniya ba fa naka shi a duniya shine ma baina samai wal ardi al-adam al-adam alladhi baina samai wal ardi duniyar da ke tsakanin sama da ƙasa wannan shi ake cewa duniya sai Allah yake cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi yake cewa ku al'umman ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ya hore muku abin da yake sammai bakwai gaba daya ya hore muku shi haka abin da yake kasai bakwai gaba daya Allah ya hore muku haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahar a waɗannan agurare guda kunnan duka lakum yace wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri haka yace jiragen ruwa gaba ɗaya ku al'umman ma'aiki ku Allah ya hore wa kuma yace wa sakhkhara lakum al-anhar duk ƙoramin ruwan da yake bayan duniya gaba ɗaya dan ku al'umman ma'aiki Allah ya hore wa yace wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara rana da wata dan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku haka wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar me ya rage shi Imam al-Busiri abin da yake fada yana magana akan duniya wa inna min judika dunya haka yake min judika da miri ya ba wa ma'aiki bai ce wa inna min judikum ba yace wa inna min judika yace a duniya duniya kadai ai imam al-usuri ma ya rage wa ma'aiki daraja yayi demotion na ce ma saboda kuma jahilcin ma'aiki ake ganin kuma ya kai ma'aikin inda bai kai ba haka da yake wa zarrata hadif ma'aiki alayhi salatu wassalam a gobe kiyama kowa ya san hadisi na shafa'a hadisi na shafa'a dukkan annabawa cewa suka yi lamarin ya ci karfin su sai shi yace ana laha ana laha ana laha domin zaka gane sanan zaka gane cewa lahira din kyautan ma'aiki ne zuwa ga mutanen lahira kamar da duniya kyautar ma'aiki ne zuwa ga mutanen duniya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani ba wai ga ma'aiki ba ga al'umman ma'aiki kuma ba ma duniyar kadai ba har sammai bakwai har kasai duniya har kasai bakwai da wannan duniya din gabaki daya karkashin ayoyin da muka karanta shi yasa majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyya wani ya tambayi Ibn Taymiyya yake cewa shin sahihi ne hadisin da al-Imam Hakim ya rawaito da makamantansa cewa daulaka laulahu ma khalaqtuka cewa annabi Adam alayhi salatu wassalam ba dan ma'aiki ba Allah subhanahu wata'ala ba zai halice shi ba ko ba dan ma'aiki ba Allah bai halice komai ba shin wannan hadisin sahihi ne ko kuma ba sahihi bane gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai Ibn Taymiyya yace idan kana magana akan hadisi ne yace wannan hadisin ba sahihi bane ma'ana a ra'ayin shi kenan saboda shi Ibn Taymiyya ba ma da ne hadisi bane kowa ya san da haka a cikin kufas na hadisi baya daga shi ko Ibn Taymiyya ko Ibn Qayyim dukkan su ba daga cikin malaman hadisi idan ana kidaya al-kufas ba ta ciki amma yace ko da hadisin nan da'ifi ne ma'ana a ra'ayin sa yace ai Qur'ani ya ayyada abinda hadisin yake fada sai ya ja ayoyin da na karanta a baya da makamantansu huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu yace wadannan ayoyi suna ayyada abinda hadisin yake dauke da su na ma'ana na kuma bayyana darajar ma'aiki alayhi salatu wa salam to domin haka tanan ne zaka gane cewa idan ka jahilci ma'aiki sai ka zamanto jahili su fito duk ilimin ka in ka jahilci ma'aiki sai ka zamo abin dariya sai ka zamanto abin sukuriya uduhuka sai ya zamanto ka zamanto jahili ba kuma komai ne aibin ka ba jahilcin ma'aiki alayhi salatu wa salam haka da yace wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam idan ba din ilmul lawhi ne Ibn Taymiyya ma Ibn Qayyim ya tabbatar cikin madarijus salikin cewa yana ganin lawhul mahfuz balle ma'aiki Ibn Taymiyya ma zai hango lawhul mahfuz yace kataba Allah zalika fil lawhil mahfuz balle ma'aiki da al-Imam al-Busuri da yace wa min ulumika ilmul lawhi ace ya kai ma'aiki inda bai kai ba makami ne fa da Ibn Qayyim ya ba wa Ibn Taymiyya al-Imam al-Busiri da yazo ya ba wa ma'aiki sai aka ce ma'aikin bai kai nan ba sai kuma Ibn Qayyim ba ma'aiki ya ba wa ba Ibn Taymiyya ya ba wannan makami kaga kurewar jahilcin ma'aiki ya tabbata anan haka nan da yace wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ilmul lawhi wal qalami dinnan kamar yadda muka bayyana a baya huwa alladhi ba'atha fil ummiyina alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alif ba ta sa dinnan gabanin ma'aiki ya bayyana babu su kuma su ne abinda al-qalami yake rubutawa kuma su ne karatu su ne rubutu to saboda haka shi ma'aiki alayhi salatu wassalam idan kana so kai bayani akan sa karka ce hadisin Tirmidhi hadisin Nasa'i Ibn Majah ya wuce haka Qur'ani Qur'an bayanin da ma Qur'ani yayi akan ma'aiki hadisi basu zo sun yi bayani akan ma'aiki haka saboda shi ma'aiki ya nisa sallallahu alaihi wasallam hadisan nan nata ne kuma Allah ya yi shi ne tawabi ne wasu abubuwa yana tawabi a ciki kamar yadda aka tambaye shi adadin mursalai cire kansa yayi da aka ce adadin mursalai nawa ne cewa yayi 313 alhali 314 yayi tawazi ya cire kansa abubuwa da yawa saboda tawazuinsa baya bayyanawa na sifofinsa na darajojinsa amma shi Qur'ani fa baya rage komai yake bayani jalla jalla a gaban ayi hatta abadin da irin su fadar jeje irin su Ibrahim da Lula da mawakan ma'aiki in suka fada wa ma'aiki ake cewa sako ne ko sun kai ma'aiki matsayin Allah to ire-iren waɗannan kalmomi za ka ga Qur'ani yana fadar su kai tsaye idan ka ce fadar jeje ya kai ma'aiki matsayin Allah ko ya kai inda bai kai ba ayoyin Qur'ani kuma da suka zo suka yi magana akai su kuma ya za ka ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya fada Allah subhanahu wa ta'ala ne fa ya nuna mana cewa ababe din haƙoƙi kashi uku ne akwai na Allah kadai akwai na ma'aiki kadai akwai na Allah da ma'aiki na Allah da ma'aikin nan ko kana so ko baka so ko yau ko gobe dole ne ka zo Qur'ani ka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya hada waɗannan abubuwa gaba daya a cikin aya guda yace li tu'minu billahi wa rasulihi kaga anan yace billahi wa rasulihi sai yace wa tu'ziruhu wa tuwakkiruhu sai yace wa tusabbihuhu bukratan wa asila yace li tu'minu billahi wa rasulihi haƙoƙin da suka hada Allah da ma'aiki ba sa rabuwa a wa'annan kwata-kwata ba sa rabuwa da yace wa tu'ziruhu wa tuwakkiruhu din haƙƙin ma'aiki haƙoƙin ma'aiki alayhi salatu wassalam shi kadai da yake wasu sassi huhu haƙƙin Allah shi kadai to saboda haka a cikin Qur'ani wai a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wannan haƙƙi nasa ne ga ma'aiki suke ganin cewa kamar ba tauhidi a ciki ba tauhidi a ciki yadda za ka zo ka fahimci cewa su tauhidi a wajensu kawai la ilaha illallah ne tauhidi wanda kuma ba la ilaha illallah ba ne tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne tauhidi su biyun nan su ne tauhidi su lura sosai to su kuma suke so su nuna cewa la ilaha illallah din kadai shi ne tauhidi a duk lokacin da ka dauko sunan Allah ka hada da ma'aiki kawai sunan ka mushriki sunan ka kafiri shi yasa zaka ga a littattafan su na tauhidi kwata-kwata zaka ga ba ambaton ma'aiki alayhi salatu wassalam a littattafan su na tauhidi ba sunan muhammadu a ciki ba ambaton ma'aiki ba su kofi ma'aiki saboda su abun su tauhidi la ilaha illallah ne kadai banda muhammadu rasulullahi wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa idan waɗannan abubuwa guda biyu ba su haɗu ba idan baka ɗauko sunan ma'aiki ka haɗa da sunan Allah ba kai riƙaƙƙen kafiri ne a daidai lokaci guda kuma in ka ɗauko sunan wani ka haɗa da na Allah kai kuma ka zamanto kafiri ma'ana abin da idan kai wa wani zaka zamanto kafiri to ba za ka yi wani ba za ka zamanto mumini ba sai ka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam sai za ka san girman ma'aiki shi yasa yake li tu'minu billahi wa rasulihi ba li tu'minu billahi kadai ba haka ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi haka nan fa aminu billahi wa rasulihi haka nan waqi'ullaha waqi'ur rasula haka nan waqi'ullaha war rasula haka nan waqi'ullaha wa rasulahu haka nan waqi'illaha wa rasulahu haka nan man ya'tillaha wa rasulahu haka nan man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah babu inda aka ware ma'aiki alayhi salatu wassalam tare da Allah subhanahu wataala wannan muna magana a babin ma'asiya ko babin ta'a ko babin imani daga cikin abwabin da Allah subhanahu wataala yake tafiya bai tsaye da ma'aiki alayhi salatu wassalam duk wanda ya ware ma'aiki yace ban da shi a ciki to ya zama riƙaƙƙen kafiri riƙaƙƙen mushriki to banda ma wasu babin da idan ni ne na fada ko wani mawaki ya fada za ce sako ne zaki sabo idan ne misali idan nace ma'aiki ya wadatar da ni ya arzuta ni ne sunana dukkan mushriki ai an kashi mai Allah ne ni arzutarwa ai Allah ne ni wadatarwa ko amma gashi wannan maganan da kansa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa alqur'ani ya fada da Tirmidhi ne ko Nasa'i ko Ibn Majah ka samu hanya ka ci Albani ya dai fansar alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma naqamu illa an aghnahu Allahu rasuluhu alqur'ani bane su kafirai da munafikai ba komai ne in su da bakin cikin su da suke wa sahabbai ba sai dan Allah da manzansa sun wadatar da sahabbai ba Allah ya wadatar da sahabbai ba illa an aghnahumullahu wa rasuluhu sai yace min fadlihi daga fadalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai dauko daga fadalansa ya wadatar da wanda ya ga dama ma'aiki ya sa hannu a fadalan Allah shi ma ya dauko ya ba wanda ya ga dama sallallahu alaihi wasallam ya wuce diyar da muke tsammani amma idan fadar da yake ne ya fada ba za ce sako ne mushriki ne sako ne mushriki ne haka Allah subhanahu wa ta'ala da yake yake cewa nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu ne muke fitna ma'isha arzuta arzikin da yake nasu na duniya da lahira Allah yake mu muke rabawa sai gashi ma'aiki yana cewa innamal lahul mu'ti wa ana al-qasim ga qur'ani yake nahnu qasamna Allah yake ni ne nake kafin arziki a duniya da lahira sai ma'aiki yake innamal lahul mu'ti shi Allah din mai bayarwa ne wa ana al-qasim ni ne mai kafar kuma a sahih al-bukhari zaka ce kenan ma'aiki yayi gyara akan maganar Allah Allah ya ce ni ne mai kazo ma'aiki yace a'a ba kai bane kai din ne bayarwa ne mai kasan ni ne sanan ne zaka gane cewa idan ba ka so ma'aiki ba ba ka kasance tare da shi ba ina zaka mutum da shi ne yake kaso shi ne yake kaso ma'aikatahu fil hayati dunya shi ne yake kaso kace baka tare da shi baka son sa baka kaunar sa baka so ka ji an yabe shi an ambace shi ina zaka sa kanka haka na Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa idh taqulu lil ladhi an amma Allahu alayhi bai tsaya anan ba sai ce wa an amta alayhi idan ni ne na hau kan duro na ce ma'aiki ya mini ni'ima ya yi suna na gunsu mushriki ne ta ce ai mai yin ni'ima ɗin ni'ima ta Allah ce ai sai a ja min wata aya wa ma bikum min ni'mati fa min Allah duk wata ni'ima da ta zo muku daga gun Allah ya ja min wannan aya sannan Allahn da yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah din ba wani ne daban ba kuma shi ne sai zo ya ce wa ittaqulu lil ladhi an amma Allah alayhi wa an amta alayhi duk alqur'ani ne kake gaya wa wanda Allah ya mishi ni'ima sannan kai ma ka masa ni'ima kenan Allah mai yin ni'ima ne ma'aiki ma mai yin ni'ima ne da nassin qur'ani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi ma'aiki din duk abin da ma'aiki yayi shi yayi abin duk abin da ma'aiki yayi shi yayi abin domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita id ramaita walakinna Allah rama da yake magana kan sahaba sai Allah ya dauke wa sahaba aikin gaba daya kan ba su suke ba Allah shi yayi shi kadai yace falam taqtuluhu ba ku kuwa kake su ba walakinna Allah qatalahum Allah ne shi kadai ya kashe su ya dauke musu aikin gaba daya amma ma'aiki shin haka yake cewa yayi wa mara maita walakinna Allah rama haka yake cewa yi wa ma ramaita iz ramaita yace haka ya tabbatar miki da ramin din tukunna yace walakin Allah rama kenan ma'aiki yayi wannan ramyo Allah yayi na ma'aikin da na Allah ɗaya ne abu guda ne shi yasa idan ka ji malaman mantiki suke cewa wai abdidani la yajtami'ani ku ce musu a kwakwalwan dan adam ko a kwakwalwan majhuli mahjubi mughaffali alalli abdidani la yajtami'ani kai qur'ani ya tabbatar da abdidani kuma kan haɗuwa waje guda saboda ma ramaita din nafiyu ne ba kai jifa ba ramaita kuma isbatu ne haka ce ma ramaita kuma haka ce ramaita haka ce ba kai jifa ba kuma haka ce kai dan me domin ma'aikin ya isa idan shi yayi abu Allah ya ce ni ne ya dauke ya ce ni ne abu irin wannan misalin sa yawa ne a cikin Qur'ani mutane suna karantawa ba ta ammuli ba ta dabburi suna wucewa Allah subhanahu wataala da yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu ka haka yake bayan yake inil hukmu illa lillahi yake shi hukunci na Allah ne kadai haka yake sannan kuma yake hatta yuhakkimu ka ba su yi imani ba sai sun mayar da hukunci zuwa gare ka ka hukunta duk abin da kaga dama hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai ta thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita shima ba harajan mimma qadaitu ba yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yace yaqdi alhaq aw taqra'a yace in hukum illa lillah hukunci da qada'i wanda yace na sane shi kadai ba wanda zai iya shiga ciki to sai ya nasafta wa ma'aiki alayhi salatu wassalam yace hatta yuhakkimuka yace thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da aka tambaye ta menene khuluqi na ma'aiki tace kana khuluquhul qur'an abun malaman nahawu idan ismu kana ko ɗaya daga cikin akawatin kana ya zamanto ba isu ba jufsa bane ismul ma'ana ne haka khabar ya zamanto ismul ma'ana ne zaka mai da duwan da kaga dama ismi ka mai da duwan da kaga dama khabar wannan wani sirru ne na ingiraji ba kowa ya san wannan sirru zaka iya cewa kana khuluquhul qur'ana khuluquhu ya zamanto ismi na kana alqur'ana ya zamanto khabar din kana in kaga dama ka ce kana khuluquhul qur'anu khuluqa din ya zama maful muqaddam alquran ya zama to khuluqa ya zama to khabar muqaddam alquran kuma ya zama to ismi muakkar amma riwaya ta zo kana khuluquhul qur'an ne haka riwaya ta zo domin me domin ka san da cewa shi qur'ani halayen ma'aikin alayhi salatu wassalam halayen ma'aikin kuma qur'ani shi Allah yake kad anzala Allahu ilaykum zikran sayfi rasulah yayi aku bayan da badar kaman yace kad anzala Allahu ilaykum rasulan yatlu alaykum rasulan yatlu alaykum kaman ya fadi haka ne to domin haka bata ce kana khuluquhu harfan min hurufil qur'an ko kana khuluquhu hurufal qur'an aw kana khuluquhu kalimatil qur'an aw kana khuluquhu suwarar Qur'an ba ta fariya ka ba wai wani haraji ne daga cikin harufa na Qur'ani ko wata kalima daga cikin kalmomin Qur'ani au ko kuma wata sura cikin surorin Qur'ani suke bayani khuluqi na ma'aiki ba Qur'anin ne su kutuntunsa gaba ɗayansa daga bakaran har nasu suna bayani halaye da tabi'o'in ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda muka misalta da zu alif ba ta sa duk waɗannan ba a san su ba da babu alifu babu ba babu ta babu sa saboda an aiko ma'aiki fil ummiyina da shi ne aka san su saboda haka kowanne harafi daga cikin waɗannan harufa suna nuna ma'aiki ne alayhi salatu wassalam to da ke yanayin lokaci da muke da shi ga kuma doka a gari karfe 10 mun da mu fara da wuri ba zamu iya takaitawa wani ba dan mun gama bayanin ma'aiki a cikin alqur'ani ne girma ba a ƙarshe abinda zan yi bayani a kansa shi ne a gurguje shi ne matasa dole ne wajibi ne a irin wannan yanayin da ake ciki a tsaya a nemi ilimi a yi karatu a nemi ilimi a yi karatu bayan ilimi na nakali wanda muke yi musa afdari ashimawi iziya ajibuniya alfiya muna karantawa gaban malamai dole ne mu dinga keɓanta muna intizari keɓancewa mu gana da Allah ko cikin khalwa ko cikin uzula ko intizari aka ce intizari ko uzula ka fita jeji wani gu'in da ba a ganin ka kai kadai a karkashin bishiya kai ta salati kai ta salati kai ta salati waridai da ladunnai ilmomi za su dinga zuwa ma in ka gaji ka shigo cikin gari wannan shi ake cewa intizari ko ka duba wani masallaci da galibin mutane ba sa zuwa masallaci ko ba a san masallacin ba ka kuya wanda ba a angonku yake ba ka je ka zauna kai ta salati ba kowa ka dinga samu warijai da dunnai shi ne ake cewa intizari kenan wanda babban damari ne ashabul kaf su intizari suke yi suka zama su ashabul kaf shi yasa Allah ya ce wa idh tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi suka yi intizari falamma tazalahum wama ya'buduna min duni Allah wa habna lahu shi itizali da shi ne ake samun warida da shi ake samu da duniya ka samu ilmi direct daga gun Allah subhanahu wataala to saboda haka zaka galibin manyan malamai magabata nakalin su kadan ne sauran ilimin su suna samu ta hanyar warida ne da duniya ne maulan mu Sheikh Ibrahim bin Ma'ari ana cewa ana hau ajrumiya kawai ya karanta ajrumiya kawai ya karanta amma ka duba larabcin da yake cikin jihadu sare larabcin da ya gagari larabawa adadiyya da balagiyya da nahawiyya da sarfi abubuwan da ke cikin zunzurutun larabci in ka cire ma'aris din da yake ciki wanda har wani yake cewa tun da yake a duniya bai taɓa ganin littafi kamar jihadu sare haka yake ko maganar sa haka yake shi yasa an tambayi maulan mu Sheikh Ibrahim yace ta yaya littafin jihadu sari ya zamanto haka sai yace abin da yasa ya zamanto haka ba da kwakwalwa na rubuta shi ba ya wuce tunanin kwakwalwa duk wani littafin rubutu za ka ga a kwakwalwa za a tuna a rubuta shi kai ba da kwakwalwa na rubuta shi jihadu sari wannan littafi kadai duk mutumin da yake so ya san zulma'ar maulan zulma'ar kawai ka dauki jihadu sari ka bashi amma ba zai san maulan mu Sheikh Ibrahim zulma'ar da jihadu sari ba sai ya gama karanta al'ulum al-adabiyya ya iya nahwu ya iya sarfu ya iya al-ma'an ya iya al-bayan ya iya al-bari' ya san asrarul tahajji ya san asrarul illa duk ilmomi da suke da su ake sanin surbun larabci in ya san waɗannan ilmomi tukunna aka ɗauko jihadu sahi aka bashi a ce mishi kar ya duba ma'arif ilmomi na duniyar sama ta ɗaya ko duniyar sama ta biyu duniyar sama ta uku har ilmomin duniyar sama ta bakwai da ilmomin duniyar al'arshi da duniyar da take sama da al'arshi wanda maulana Sheikh Ibrahim ya ajiye ya saka cikin jihadu sari wannan kwakwalwansa ba zai taɓa ganewa ba kawai za shi ya duba na hautin da yake ya duba sarfin da yake ciki ya duba bayanin da yake ciki a nan ne ko shi waye a duniya dole ya cire rawaninsa ya ci to shi yasa duk mutum da ka ji wai yana cewa wai an zo ana cewa wani wai zulma'ari wanda ilimi yake da shi wai sai ki prima ne ana cewa shi zulma'ari ne ya rubuta ne ya ilimin sa abin da yasa ba za ka san me ya rubuta ba me ya ilimin sa ba saboda kai jami'i ne shi sa shi malami shi yake sanin malami malami shi yake sanin malami shi maulana Sheikh Ibrahim zulma'ari kuna jin tarihin al-Khalifa Muhammad wan Sheikh Ibrahim Inyas wanda ya jada Sheikh Ibrahim Inyas akan makamin shi na faida cewa bai yarda Sheikh Ibrahim shi yake da wannan faida ba saboda shi ilimin shi ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki shi ne khalifa na farko na Abdullahi Inyas Sheikh Abdullahi Inyas mahaifin shi Sheikh Ibrahim Inyas shi da ya rasu khalifansa na farko shi ne khalifan Muhammad wani jigo ne fitacce a ilimi a duniya a zamanin shi yana ta ja da Sheikh Ibrahim Inyas cewa kana cewa kai khalifan Sheikh Ahmad Tijani kana cewa kai Sayyid Faida ne yana ja da shi shikenan sai littafin jihadu sarih ya shiga hannunsa ka duba yadda ake ji da khalifan Muhammad a ilimi a zamanin shi wanda malaman Murtaniya ilimin su da sanin sai da suka sallama mishi yayin da ya rubuta wani malami raddi wasu baituka na kasida wanda hadisai da ayoyi yake kawo amma a baituka shi wannan malamin al-Khalifa Muhammad din da ya ga jihadu sarih ya duba sai ya kira Sheikh Ibrahim Inyas yana tsakiyar ja da shi kenan sai ya ce mishi in akwai gautu a duniyar da muke ciki mai wannan littafin shi ne gautu ya ce idan mai wannan littafin ne ya yi da'awa ya ce shi khalifan shi Ahmad Tijani ne ke zan yarda in mai wannan littafin ne ya yi da'awar wannan makami shi ne sahibul faida zan yarda haka kaga ai shi khalifan Muhammad malami ne malamin nahwu ne na sarqu ne na bayan ne na ma'ani malamin duk fannin ilimi ne shi yasa ya san Sheikh Ibrahim da jihadu sari amma da ke kai jahili ne ba yadda za a yi ka san Sheikh Ibrahim da jihadu sari ko wani littafi daga cikin littafansa ba ka taba sanin sa ba shi ne ne maulan mu Sheikh Ibrahim ya ce masa ya ce mishi to alhamdulillah ka sallama wa mai wannan littafi alhamdulillah ya ce ni kuma na maka wa'adi cewa in muna raye mai wannan littafin za ka gan shi ya zo kuna yana nan ana nan sai wata ranga shi sai maulan mu Sheikh Ibrahim Inyas sai ya ce gobe zan yi wani bakon da ban taɓa yin bako irinsa ba kuma idan ya zo ba zan taɓa yin bako irinsa ba har zan koma ga Allah muridai da duk kowa yana sa ido waye ne sai maulan mu Sheikh Ibrahim Zulma'ari dan kara mai mai talakabin tukuna sai ya shigo kaulak da ya shigo kaulak sai ya ce ana sa foundation din masallacin da muka je budawa shikenan sai ya ajiye kayansa bai je ma ya gaida Sheikh Ibrahim Inyas ba sai ya dauki laka a kai ya dinga yin aiki ga taburman khalifa Muhammad a nan ga ke Ibrahim Inyas da almajiransa da waɗanda suka zo suka ji labarin faida suka zo gunsa ganin ana ta aiki wasu na karatu suna ta jiwani suna ta karatu haka shi kenan ga maulan mu Sheikh Ibrahim Zulma'arif da laka a kansa yana zuwa yana zubarwa yana ɗaukowa sai Sheikh Ibrahim Inyas ya tayi ya je gaban khalifa Muhammad ya tsuguna ya kai shi ta jika da dabi ilin nasi sai ya ce kaga wancan wanda yake ɗauke da laka a ka ya ce na gan shi to shi ne mawallafin jihadu sare sai ya ce miki jibrima ya ka ya ajiye abin nan din ya zo sai ɗauko jihadu sare ta ka san wannan littafi sai maulan mu Sheikh Ibrahim Zulma'arif sai sun kiyar da kansa to tanan khalifan Muhammad ya san da cewa shi ne mawallafin littafi ana cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa khalifan Muhammad ya sallama wa maulan mu Sheikh Ibrahim Inyas da saboda haka muna da wani waliyi wani kutubi babba wanda ba ana maganar tarika tijaniya kai ba awaliyai idan aka cire maulanmu Sheikh Ahmad Tijani aka cire maulanmu Sheikh Ibrahim Yas awaliyai a zamanin nan ba za ka samu kamar maulanmu Sheikh Ibrahim bin Mahari ko na kusa da shi ba za ka samu saboda haka dole ne sai kai ilimi kai karatu zaka san malamai idan ba ka da ilimi ba kai ya karatu zaka san malami ba kuma wannan bai tsaya a ilimi kadai ba duk sana'o'i haka ne idan ba ka san sana'a ba ba ka taba gano wanda ya kore da wannan sana'ar ba to saboda haka matasa dole ne mu tsaya mu yi karatu karatun nan kuma mu hada da ubudiyya da munajati itizalin da muka yi magana a kai in shi zaka yi to in ma kalwa zaka dinga shiga sai kasance a cikin harkokinka akwai ganawa da Allah wanda kuma a ganawarka da Allah baka da wata wasila da ta wuce salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wata siga da ka iya musamman ma salatin fati wanda idan wannan ka rige zaka samu fatahi na kufa Allah zai dinga daukan ilmomi da fahimtar ayoyin Qur'ani da hadisan da ba sa kula kulan malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka su kyauta saboda haka abubuwa guda biyu ne neman ilimi da kuma bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kusancin sa ko ta hanyar itizali ko ta hanyar halwa wadannan abubuwa guda biyu da su nake wasi shi da dukkan yan uwana almajirai mu kasance wadannan abubuwa guda biyu kar mu yi wasa da su da su ne kake ganin ko kuke ganin cewa muka gagari wayannan mutane domin haka ne ban taba ji ni wani wanda yace ɗan dare ka jahilai bane ba ka taba ji wannan ba alhamdulillah in kana neman mahaddatan qur'ani cikin wayanda ake cewa ma mushrikai ɗan bid'a anan mahaddatan suke kana neman duk fannin ilimi a cikin wannan fannin ilimin yake ba wani makiyin su ne ja da su wanda ya taba tuhumar su da jahilci saboda idan wani ya tuhume mu da jahilci ko da sahibul raji muka hada shi a wannan masallaci ba zai ya kubutar da kansa ba ba inda zai tafi zai nemi inda takalminsa yake ya san inda dare ya masa da saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah da makiyanmu masu ja da mu ba su tuhume mu da jahilci ba kuma bi iznillahi ta'ala ba za su taba tuhumar mu da jahilci ba mu kuma koyaushe muna tuhumar su da jahilci idan wani mutum yana so ya tabbatar da jahilcin sa ya zo nan gun ya zauna in ya zo ya zauna a nan ne zai tabbatar shi jahilci saboda farko ma za mu fara miki da alif me ma'anar alif alif din kanta me ma'anar a nan za mu fara alif yana shiga kalmomi nawa yana shiga harufa nawa me ya kunsa wanda sirru ya kunsa dan me Allah ya ce alif lam mim me yasa ya kawo alif din da farko bai ce lam alif mim ba dan me a hurufun hijai za mu fara karatu gabanin a shiga sauran fannonin ilimi mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina ganin wani ramo kaza'i ne nayi na alƙawarin da nayi da daɗewa cewa farkon buɗe wannan masallaci zan zo nayi lecture a kan Sheikh Ahmad Tijani to nayi kaza'i ne kuma insha Allah ba zan ce kwana kusa ba dai haka samu wasu watanni ko bi iznillahi ta'ala zan zo mu yi bayani a kan shi maulanmu Sheikh Ibrahim bin Ma'arif wanda muka fara bayani a kansa abin da ya sa zan zo ne lecture musamman a kansa wasu yara marasa kunya sun fito wai suna cewa dan me ake cewa Sheikh Ibrahim wai bin Ma'arif suna hasada da wannan lakari to idan akwai abin da ya wuce zulmi a yi mashe gidan mutum kuma wanda ya san shi shine ya mishi wannan lakabi Sheikh Ibrahim ya shine a rihilarsa yake cewa Muhammadun Jibrilu zul ma'arifi wajadtuhu shahawata kulli kharij haka in har jidda girman Sheikh Ibrahim Inya wanda yake cewa a zamanin sa kaf bai san wanda ya shi sanin Qur'ani a zamanin sa kaf bai san wani da ya shi sanin hadisan Manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi kaf bai san wani wanda ya shi ilimi ba to shi tukunnan shi da kansa yace wa mutum zul ma'arif kai jahili huruful ijai ma baka sani ba kace dan me za ka zul ma'arif eh ai idan mutum in aka ji kalma ta ku a duba waya ya fito da wannan kalma misali dan gote idan yace wani mai kudi ne yaya za ka kalle shi sai ta wanda dan gote mai shi mai kudi ne yaya yake to haka fa laqad zul ma'arif yake wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas da kanshi yake mishi zul ma'arif to yaya yake tafsirin sa ba kwanan nan aka hada ka buga majalladi 6 laraban nan da aka kai musu tafsirin nan suka ce ba su ganin tafsirin irin sa ba eh ka duba kuma diwani zunzurutu larabci da adabiyya da ilimin ma'arifa da sanin ma'aiki da yake cikin diwani wanda duk littattafan da ake rubutawa na yabo a fito da ma'aiki a nuna yi a san shi ba ta tsayin littafi kamar diwani ba balle in kana so ka san sanin shari'arsa ka duba raful mala ka duba littattafan da ya rubuta ɓangaren shari'a in kana so ka san sanin tasawuf ɗin shi zurfin shi a tasawuf ka duba kashiful ilbab wanda malaman Nigeria da gharb Afrikiya littafin kashiful ilbab shi ya sa suka sallamar mishi da makami na faida wannan shi ya ce wa Sheikh Ibrahim zul ma'arif din ba wani bane to saboda haka muna so mu tabbatar wa wannan jahilin cewa idan akwai abin da ya wuce zul ma'arif to Sheikh Ibrahim wallahi ya wuce wannan assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa sai nifitum Allah ta'adidu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan kun san idan kuna jin tsoron ko kun san da ba za ku yi adalci tsakanin mata sai yi magana akan su masna wa sulasa wa ruba'a to takaita da mace guda ɗaya kawai haka Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadruha kal mu'allaqa saboda haka adalci tsakanin mata wajibi ne da mutumin da ya san ba zai iya yin adalci ba to kada ya kuskura ya auri mata biyu ko uku ko hudu matsayin ne wanda yake baya adalci tsakanin matansa shine zai zo gobe kiyama shirkinsa ɗaya janibin shi a karkashe ko a shanye da wannan Allah zai yi shi sakayya gabanin ya shiga wuta da wannan Allah subhanahu wataala zai yi shi sakayya saboda haka ji tsoron Allah kisma wajen tufatarwa da ciyarwa da ayyuka na imisali da abinda ka san ka siya wa wannan matar ka siya wa wannan da abin da ka san ka ciyar da wannan ka ciyar da wannan ka tafatar da wannan ka tafatar da wannan amma abin da ya shafi zuci wannan baya kanta cewa dole ne ka raba musu soyayya dai wannan baya daga cikin takar ka baya daga cikin abin da zaka iya Allah ya dauke maka shi Allah yake nufi da walan tasati wa an ta'dilu bainan nisa'i amma sauran abubuwa na zahiri kai iya kokarinka ga cewa ka sasanta su a kwana ka sasanta kai adalci tsakaninsu a tufafi da ciyarwa da kula da komai na'am salamu alaikum.